الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne ku mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a. A yau muna 15 ga watan Juma'adul Ula, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma tara ga watan 12 shekara ta 2022. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata. Wai misali, mutum ne ya auri mace da agola, ma'ana ta zo da diyarta. Shin wannan iya tata ɗanka yana iya aurenta? Ƙwarai da gaske, an gane ko? Tunda bayan an yaye ta ne aka zo da ita, inda a ce lokacin da ta zo gidanka ɗanka yana shan nono, yana shan nono. Wannan diya aka shayar da wadda take shayar da nonon ta shayar da ita, da shi ne babu aure tsakaninsu. Amma tunda ta zo da ita kuma bayan an yaye ta kuma bata sha nonon, kenan kasancewar wannan ɗanaka daman ya gabata ko kuma ya yi jinkiri, to a nan ana iya aurar da su sawa'an ɗan tuntuni dama akwai shi ko kuma daga baya zo. Saboda ita shayarwa tana tsayawa matsayin danganta, amma in ita shayarwa ta tabbata, kenan duk wanda aka shayar da su sun zama ƴan uwan juna. Wannan ko ba shayar da su ba aka yi, a agola ce aka zo da ita, kenan mahaifinta daban kuma wannan ɗanka ne, ba laifi ana iya haɗa su a aurar da su. Na'am. Ita nafila a ranar Juma'a ga wanda ya zo masallaci ba ta da wani adadi, zai yi ta yi ya yi biyu ya salamce, ya yi biyu ya salamce har a kai lokacin da limami ya shigo masallaci. Idan limami ya shigo masallaci ya hau kan minbari, dole mutum ya dakatar da duk wata nafila da yake. Allahumma sai dai wanda ya zo ne a wannan lokaci, to wannan shi baya halatta ya zauna ba tare da ya yi tahiyyatul masjid. domin ita tahiyyatul masjid a fada mafi rinjaye wajibi ce, ko da limami yana cikin khutba baya halarta mutun ya zauna ba tare da yayi tahiyyatul masjid ba, sai dai sunna ne mutun ya takaita ta karye tsawaita ta, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada a cikin hadisi sahihi, hadisin na cikin sahihu muslim, manzo Allah yake cewa idza jaa ahadukum yawmal jumu'a wal imamu yakhbu falyarka raka'ataini wal yatajawwaz fihima, idan dayan ku yazo ranar jumu'a masallaci alhali limami yana khutba, jumla ce haliya, wal imamu yakhbu, manzo Allah yake falyarka raka'ataini ya raka'a biyu wal yatajawwaz fihima, manzo Allah yake ya takaita su karye tsawaita. Wannan hadisi shi yake raddi akan waɗanda suka tafi akan cewa illimami na khutba ba a nafila, kamar yadda malikiya da hanafiya suka tafi akan haka, su sun yi kiyasi ne cewa wai sauraron khutba wajibi ne, tahiyyatul masjid sunna ce, dan haka wajibi shi ake gabatarwa akan sunna. Shi kuma ka'ida duk lokacin da kiyasi ya ci karo da nassi, to wannan ya ruguje, wannan kiyasi nasu ya ci karo da nassi, wannan hadisi da yake cikin sahihu muslim. Dan haka in dai mutun ya zo masallaci a ranar juma'a ko limami yana khutba, baya halatta mutun ya zauna ba tare da yayi tahiyyatul masjid, dole mutun yayi. Naam. Ah. Na'am. To wai kamar misali wanda yazo masallaci ya cika, cikin masallaci ya cika sai harabarsa. Tahiyyatul masjid tana kansa. To kamar yadda da yawa daga cikin malamai sun tafi akan wato harabar masallaci tana daukan hukuncin masallaci idan ya cika. Ma'ana sahu ya fito. An gane ko? Kenan ta ɗauki hukuncin masallaci. Da haka akan wannan ka'ida tasu, idan mutum ya zo ko a harabar masallaci ne, in dai masallaci ya cika sai ya yi tahiyyatul masjid. Amma matuƙar masallaci bai cika ba, harabar masallaci ba ta ɗaukan hukuncinsa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabu ahadisul anbiya. Darasi da ya gabata mun gama babi na 10, wanda hadisi na kafin ƙarshe ababan hadisin wato Abdurrahman ibn Abi Layla yake fada, wani lokaci Ka'ab ibn Ushra, Allah ya gara masa yadda, ya hadu da ni, fa qala, sai yace da ni, ala uhudiya laka hadiyatan sami'tuha minan nabiy sallallahu alaihi wa sallam. Ka'ab ibn Ujra, Allah ya kara masa yadda, ya fada ga shi Abdurrahman ibn Abi Layla, yace masa, shin yanzu ba zan yi maka wata gagarumar kyauta da najita daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam? Fa qultu bala, fa ahdi hali, sai nace masa, kwarai kwa, ina bukata imun wannan kyauta da kake fada. Fa qala, sai Ka'ab yake cewa, sa'alana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, fa qulna, muka ce da shi, ya Rasulallah, ya manzon Allah, kaifa salatu alaikum ahlal baiti, ku ahlul baiti yaya yin salati gare ku yake? Ma'ana tambaya yake, a nuna masa kaifiyar yadda ake yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalin gidansa. Tun anan ya kamata duk wani mai hankali ya fahimta, ya gane cewa salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ce. Ibada kwa lamarinta al'amari ne wanda yake tauqifi. An gane ya taka burki, ya takaita akan abin da yazo a nasi, ba wani abu bane ba wanda mutum zai yi gaban kansa da ra'ayinsa da tunaninsa ya kirkiro abin da yake ganin yayi daidai da ra'ayinsa. Kamar yadda wasu suke da awar cewa wai ko yau kana iya kirkirar salati kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma salatin ya samu shiga, ya samu karbuwa a gun Allah. Suna kafa hujja da wani hadisi da suke fada, hadisin da ba shi da kai balantana kafa, ma'ana kwata-kwata baya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wai manzon Allah ya ce sallu alayya bi kulli salatin, wai kumun salati da kuma wani salati. To kaga anan wannan ya nuna mana mazan jiya sun fahimci cewa salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibada ce. Ibada ku hanyar koyanta hanya ne daya daya, hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin shine jakada na takanas wanda Allah ya zaba ya turo mana domin ya karantar da mu yadda zamu bauta masa. Shi yasa anan duk wato tsaban larabcin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, babu wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kirkiri salati. Duk iya larabcin su tatattun larabawa ne, amma ba wanda ya kirkiri nashi. Ba za ka taba jin cewa ga wani salati wanda Abubakar ya kirkira, ko Umar, ko Usman, ko Ali, ko wani daga cikin sahabbai. Gaba ɗayan su sun fahimci cewa salati ibada ne, ba wani abu bane ba wanda mutum zai yi gaban kanshi ya kirkira. A'a, tambaya za ka yi daga wanda ya zo mana da shi yaya ake yin salati. Tunda a dunkule ne Allah ya ba mu umarni a cikin Al-Qur'ani, wa yake faɗa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ubangiji ta'ala na faɗa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi, lalle Allah da mala'ikunsa suna salati ga wannan annabi. Sai yace ya ayyuhallazina amanu, ya ku mu'minai, sallu alaihi, ku yi masa salati, wa sallimu taslima, ku yi masa sallama sallama. Kaga wannan sun fahimta cewa umarni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala cewa mu'minai su yi ma manzansa salati. To shi yasa sai suka tambaye shi yaya za mu yi maka salati. Kamar yadda a riwaya da ta gabata suka ce sallama ka karantar da mu, mun san yadda muke, to yaya za mu yi maka salati? Wannan sai ka hada shi da daidai yake da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata, ku tsayar da sallah ku bayar da zakka. Kaga umarni Allah ya mana mu tsayar da sallah mu bayar da zakka, ba yadda za a yi ka sani kaifiyar sallah yadda ake yin ta sai ka koma cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi ya koyar da ga yadda ake sallah tun daga farkon ta har zuwa ƙarshen ta. Haka zakka shi yayi bayani daki daki, bayani mai gamsarwa game da dukiyar da ake fitar mata da zakka, da wadda ba a fitar mata, da gulgudan abin da ake fuddawa na zakka a cikin dukiyar da zakka ta zama wajibi a cikin ta. To dan haka anan yace kaifa salatu alaikum, ahlal bait yace ya manzon Allah yace yaya ake yi muku salati yadda yi wannan tambaya haka yazo a cikin hadisin da a cikin hadisin da wani sahabi ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan tambaya a majalisin wato shine Sa'ad wannan Bashir ibn Sa'ad al-Ansari wani ya tashi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso wannan majalisi yace ya rasulullahi lalle ubangiji mai girma da daukaka ya umarce mu cewa mu yi maka salati da sallama sallama ka karantar da mu yaya ake yaya za mu yi maka salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunku ya kansa zuwa jimawa manzon Allah ya dago kansa sannan sai ya fada yace ga yadda za ku yi min salati to shine anan yace fa inna allaha qad allamana kayfa nusallim lalle ubangiji mai girma da daukaka ya koyar da mu yadda wato zamu yi sallama qala sai manzon Allah yace qulu allahumma salli ala muhammadi ku fada ku ce ya Allah roƙonka muke ka dade yabo da jinjinawa ga bawanka annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda karmu manta bayani ya gabata shi salati kala uku ne akwai salati na Allah subhanahu wa ta'ala akwai salati na mala'iku akwai salati na wato sauran bayi mu'minai salatin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Abu al-Aliya Allah ya ji kansa yake fada yace shine sana'ullahi ala abdihi fil mala'il a'la yabo da jinjinawa da Allah yake yi ma bawansa a cikin jama'a mafi daukakar jama'a ita ce jama'a ta mala'iku dan haka salatin Allah shine yabo da jinjinawa salati na mala'iku shine roƙon gafara da jin kai na Allah subhanahu wa ta'ala ga bayinsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fada wal mala'ikatu yusalluna ala ahdikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi yaquluna allahumma ghfir lahu allahumma rahamhu allahumma tub alayhi shi kuma salatin mu'minai addu'a ce kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada ud'u wannan yake fada khuzmin amwalihim sadaqatan tudashiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim ash-shahidu wa salli alaihim ay ud'u lahum bil baraka haka a hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada cewa idza du'iya ahadukum ila al-walimati falyujib fa in kana mufdiran falyufdir wa falyaqam wa in kana sa'iman falyusalli ay falyad'u bil baraka shine anan sai yace wa ala ali muhammad ya Allah ka dade yabo da jinjinawa ga annabi muhammad da iyalinsa kama sallaita ala ibrahima kamar yadda kai yabo da jinjinawa ga bawanka ibrahim wa ala ali ibrahim haka nan ga wato iyalin annabi ibrahim innaka hamidun majid lalle kai abin yabo ne majidun kuma mai girma ne Allahumma barik ala Muhammad ya Allah ka dada albarka ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad haka nan ka dada albarka ga iyalin annabi Muhammad kama barakta ala Ibrahim kamar yadda kai albarka ga annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim haka nan kamar yadda kai albarka ga iyalin Ibrahim innaka hamidun lalle kai wato abin yabo ne majidun kuma mai girma ne wannan a takaice ɗaya daga cikin sigogin salatai waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka kuma in aka ce salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kar tunanin ka yi je nesa kar ka wawuri wani lafazi in ba lafazin da ya tabbata daga gunsa ba wannan shine iya abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da mu don haka kenan duk wani salati da aka kirkira aka zo da shi da sunan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kar ka bata lokacin ka, salati ibada ne, ibada ku al'amari ne tawkifi, dole sai an koma nasi iya abin da yazo wato a shari'a. Duk wanda yake da awar cewa yau ma wani yana iya kirkirar salati na daban yazo da shi, kenan wannan yana da awar komai ma na ibada, mutum yana iya canza masa fuska ya kirkira yazo da nashi. Kuma kama kaddara cewa ya ma halatta mutum ya kirkira, to da naka da wanda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanne yafi, wanne ne yafi? Kuma Hausawa faɗa muke, waka a bakin me ita tafi dadi. Tambaya aka masa yaya za a yi ma salati, yace ga yadda za ku. Sana hadisi na karshe a baban hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, na faɗa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yu'awwidhu al-hasan wal-husayn, wato lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana nema ma jikokinsa sari da Allah subhanahu wa ta'ala game da sharrin dukkan wani ma'abucin sharri na mutum da aljanna komai, yana nema musu tsari da wannan addu'a. Waya kulu yana fada inna abakuma, lalle babanku, wa yake nufi? Annabi Ibrahim alaihi salam, domin kaka matsayin uba yake, an gane ko? Da haka kaga shi Ibrahim aljaddul a'la ne ma, domin Annabi Isma'il kaka ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to shi kaka matsayin uba yake. Don haka duk wanda yayi wasa da kakan shi yayi wasa da mahaifinsa, a shar'ance babu wani wasa tsakanin kaka, wannan gujika da kaka. Amma in an dauka kamar misali a matsayin zulaya, ita zulaya ko tsakanin da da mahaifi akwai ta, amma irin wani wasanni kamar yadda a cikin al'adu na jama'a zaka ga jika yana wasa da kakan shi, kakan da wasan da ba zai yi ba da mahaifinsa, to wannan gaskiya saba ma shari'a. Kamar yadda irin wannan a cikin Hausa zaka ga irin wannan wasa na jika da kaka, shi yasa kenan anan yace inna abakuma, lalle mahaifinku Annabi Ibrahim. Kuma ai gaya fa hadisi ne sahihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada, yake cewa anan nabiyyu la kadhib anabnu abdil muttalib, yace ni annabin Allah ne, yace ba ƙarya ba nake cikin fadata, tabbas annabin Allah ne, yace kuma anabnu abdil muttalib, yace ni da ne na abdil muttalib. Kaga abdul muttalib kaka ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, domin shine mahaifin Abdullahi. Amma manzo Allah sai ya ce anabnu abdul muttalib, ni da ne na abdul muttalib, shine yace kana yu'awwidhu biha isma'ila wa ishaqa, ya kasance da wannan addu'a wato yake roƙa ma wato ƴaƴansa Isma'il da Ishaq, Allah subhanahu wa ta'ala ya kare su game da sharrin dukkan wani ma'abucin sharri. Shine yake fada a uzubi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma, shine yace a uzubi kalimatillahi tamma, ina wato nema muku tsari da kariya wato da kalimomin Allah subhanahu wa ta'ala cikakku, ma'ana su kalimomin Allah subhanahu wa ta'ala sun kai matuƙa a wajen cika da batsewa, don haka aibi ko tawaya baya riskar kalimomin Allah subhanahu wa ta'ala, domin kalimomin Allah subhanahu wa ta'ala sifa ce daga cikin sifofinsa. Shi kwa Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifofinsa sifofi ne na kamala, aibi da tawaya baya riskarsa, kamar yadda ya faɗa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adila, shine anan yace ina nema muku tsari da Ubangiji da kalimomin Allah waɗanda suke cikakku, ma'ana wanda aibi ko tawaya baya riskarsa. wannan ke tabbatar mana cewa zancen Allah subhanahu wa ta'ala sifa ne daga cikin sifofinsa, ba halitta ba ce daga cikin halittunsa. An gane shi yasa yake halatta mutum ya yi rantsuwa da Alkur'ani, domin Alkur'ani zancen Allah subhanahu wa ta'ala ne, zancensa kwa sifa ne daga cikin sifofinsa. Shi yasa Al-Imamu Ahmad Allah ya ji kansa da wannan hadisi da sauransu ya kafa hujja cewa Al-Qur'ani sifa ne daga cikin sifofin Allah, ba halitta ba ce daga cikin halittunsa. Inda a ce wato kalimomin Allah halitta ne daga cikin halittunsa, to da baya halitta ne mun tsari da su, tunda abu ne tabbatacci baya halitta a nemi tsari da wani akan abin da ba wanda yake da iko akan shi in banda Allah subhanahu wa ta'ala. Neman tsari da wani Allah subhanahu wa ta'ala akan abin da ba wanda yake da iko akansa in banda shi, wannan shirka ne. Don haka al-isti'aza neman tsari ibada ne. Shi yasa can Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Shine yace a'udhu bi kalimatillahi tamma, sai yace min kulli shaytanin wahamma, game da dukkan wani shaytani, sawa'an shaytani na aljan ko shaytani na mutum. Kamar yadda a cikin jinsin aljan akwai shaytani, haka a cikin jinsin ƴaƴan adam akwai shaytani. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim, wa Allah yake nufi da shaydanu a nan shugabanni na bata. Haka a can fadar sa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Domin asalin kalma ta shaydani, duk wanda ya nisanci gaskiya ya zama shaydani, sawa'an aljanne ko dan adam ne. Shine sai yace wa hamma, wato da dukkan wani kwari wanda yake mai guba, kamar kunama, kamar maciji da sauransu. In aka ce hama, wato mufrad ne, jamusa shine huwa, ma'ana dukkan wani kwari wanda yake mai guba, wanda yake halbi. Shine sai yace wa min kulli ainin lamma, wato haka nan game da dukkan wata idaniya lamma wadda take ma'ana mai sauka da mutum, game da dukkan wani nau'i wanda yake na cutarwa. An gane ko? Shine ma'ana dukkan wani abu, idaniya wadda take mai sauka ga mutum, game da dukkan wani abu wanda yake na cutarwa. Shi lafazin lamma anan min alamma ne, alamma bi ma'ana nazala, dukkan wani abu kenan wanda zai samu mutum wanda yake na cutarwa. Shine annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake nema ma wato jikokinsa wato tsari. Dan haka wannan kenan yana daga cikin addu'ar da aka sunnanta mana game da yi ma yara. An gane ko? Yi ma yara. Dan haka shine iya abin da yazo a sunna, ba a rubuta ba a rataya musu, kamar yadda zaka ga kankanin yara ana tai musu wasu rataye-rataye waɗanda suke wali iyazu billahi, wanda kuma tsantsar shirka ce. Abubuwa da dama zaka gani, musamman zaka ga yaro layu a jikinsa sun fa a lissafa, wani kiri a wuya, wasu an rataya, wani a hannu, wani a kafa da sauransu. To wannan kwata-kwata maguzanci ne, haramun ne. Iya abinda shi yaro bai iya ba yayi addu'a, amma manzon Allah sallama bai bar mu karaza ba, sai nuna mana ga addu'ar da zamu yi musu, ga addu'ar da zamu yi musu. Yadda kai babba aka karantar da kai addu'o'in da zaka yi, ka samu tsaro da kariya daga gun Ubangijinka game da sharrin dukkan wani ma'abucin sharri, to su ma yara sai aka koyar da mu ga addu'ar da zamu yi musu, wanda a sababin wannan addu'a Allah zai kare su game da dukkan wani sharri da mugunta na koma mai nene. za mu tashi kenan babi na gaba. Duk da cewa irin wannan bayani sai ka ga wai mutum ɗansa an zo an ɗaura masa irin waɗannan abubuwa, wai sai ka je na wai ai ka kashi ta ka ta ɗaura masa. To in ka kashi ta kawo ta ɗaura masa daidai ne, kai ya zama wajibi ka hana. Kafin a ɗaura masa ka hana, in kuma an ɗaura masa baka sani ba ka gani, to ya zama wajibi ka cire. Baya halatta a bari, saboda shirka ne da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Domin duk abin da aka ɗauke shi a matsayin sababi wanda ba Allah bai ba da wannan sababi, shirka ce karama. In ku an yi ƙudurin wannan abu shi yake kare mutum, wannan ya zama shirka babba. Waliyazu billahi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu qawli Allah azza wa jalla, wa nabbi'hum an dayfi Ibrahim idh dakhalu alayhi. قوله لا توجل أي لا تخف. وقوله وإذا قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله أنه قال أخبرني يونس هو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب هو الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب هو المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبست في السجن طول ما لبث يوسف لعجبت الدائية. مدام الله يجي كنسا نفدا ونن بابي ني وندكي بياني كما دا فدر وبنجي مي جرما دا توكاكا أتكين سورة الهجر وبنجي تعالى كي فدا wa nabbi'hum an dayfi Ibrahim, ba su labari game da wato bakin Ibrahim alayhi salam. Idh dakhalu alayhi, lokacin da suka shigo gun annabi Ibrahim alayhi salam, ko kuma lokacin da za su shigo gun annabi Ibrahim alayhi salam, qalu salama, sai suka yi masa sallama. Qala sai ya faɗa da ya maida musu sallama, sai ya ce inna minkum wajilun, lalle mu masu tsoro ne, masu firgici ne game da ku, mun kasa gane lamarin. Sai suka ce masa la taujal, suka ce masa kar ka ji tsoro. Inna nubashiruka bi gulamin alim, lalle mu muna baka albishir ne game da samun wani ɗa wanda yake mai matuƙar sani. Kamar yadda a wata aya kuma Allah ya siffanta shi da cewa Halim, wato mai matuƙar jimri. Waɗannan baƙi su ne mala’iku wanda takanas Allah Subhanahu wa ta’ala ya tura su izuwa wato alƙarya ta mutanen annabi Lutu domin hallakar da su. Bayan an ja hankalinsu, an galgade su, an tsoratar da su game da kamun Allah Subhanahu wa ta'ala, in har ba su daina abinda suke kai na alfasha suka ƙi dainawa, ƙarshen al'amari Ubangiji ta'ala ya turo mala'iku na musamman domin hallakar da su mutanen alƙaryar. To waɗannan mala’iku suna kan hanyar tafiya izuwa ga wannan alƙarya da aka aika su, sai suka yada zango a gidan annabi Ibrahim alayhi salam. Sun je masa a sifar samari matasa waɗanda suke kyawawa. Ganin wannan baƙi da shi Ibrahim alayhi salam da ya kai tsaye, sai ya sulale daga cikinsu ya je garkensa, ya janyo wani maraki wanda yake mai mai kosasshe ya kada ya yanka ya bankare shi ya gashe, bayan ya gashe sai ya kawo musu ya aje musu ya ce ala ta'kulun, shin yanzu ba za ku ci ba? Shi Annabi Ibrahim alaihi salam sai ya ga waɗannan wannan baki nashi la tasilu ilaihim wannan aidi, hannuwansu ba ta saduwa zuwa ga wannan abinci kamar ba sa ci. To a lokacin nan sai ya kasa gane kansu, sai ya saka tsoro a zuciyarsa. Lokacin da suka fahimci cewa ya firgita ya tada hankalinsa ya saka tsoro, sai suka ce masa la takhaf inna ursilna ila qaumil lut, karka ji tsoro, mu an turo mu ne takanas zuwa ga wato mutanen annabi Lut domin halakar da su. To shi ne a nan da ya kasa gane kansu sai ya ce inna minkum wajiluna, lalle mu masu tsoro ne, masu firgici ne game da lamarin. Shi ne mala'ikun suka ce masa la tawjal, karka ji tsoro. An gane ko karka ji tsoro, mu dai mala'iku ne na Ubangijinka, ya turo mu ne takanas domin mu je mu halakar da mutanen annabi Lut. Shi ne a nan malin ya zo da wannan aya, domin dai babukan da suka gabata nan kusa duka suna bayani ne game da annabi Ibrahim alaihi salam. To shi ne a nan sai ya ce wa iza qala Ibrahimu, sannan da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ka ba su labari lokacin da Ibrahimu alaihi salam ya fada ga Ubangijinsa ya ce rabbi, ya Ubangijina, roƙonka nake arini kaifa tuhyil mauta, nuna min yadda kake rayar da matacci, yadda kake rayar da matacci. Nan Ibrahimu alaihi salam ba yana tambaya bane game da ainihin rayar da matacci. Annabi Ibrahim tuntuni yayi imani da cewa Ubangiji ta'ala mai iko ne akan rayar da matacci. Iya abinda yake tambaya a nan kaifiya, Allah ya nuna masa yadda yake rayar da matacci. Wannan kuwa kamar yadda ya zo a cikin wasu al'asar cewa shi Annabi Ibrahim alaihi salam yana cikin tafiya ya wuce da gawar wata dabba, a wata riwaya gawar jaki ce, wanda ya wannan namomin daji da tsuntsaye sun yi fata-fata da wannan gawar tashi bungar wannan ta jaki. To shine a nan abin sai ya bashi al'ajabi, shine sai yake roƙon Ubangijin sai ya nuna masa yadda zai rayar da matacci, yadda yake rayar da matacci a yinin alkiyama. Shine kai tsaye Ubangiji ta'ala ya ce masa awalam tu'min, ya Ibrahim, shin baka yi imani bane ba game da cewa ni mai iko ne akan rayar da matacci? Ala bala, Ibrahim alaihi salam yace tabbas ya Ubangijina, nayi imani, lalle kai mai iko ne akan rayar da matacci. Walakin liyaquma inna qalbi, sanadi nayi wannan tambaya ne domin zuciyata ta dada nutsuwa akan imanin da ta yi akan cewa kai mai iko ne akan rayar da matacci. Ma'ana anan ziyadatul iman ce shi Ibrahim alaihi salam yake roƙon Ubangijinsa, wanda wannan aya sai ka sanya ta layin ayoyin da suke tabbatar da cewa imani yana da duwa kuma yana raguwa, kamar yadda wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa. Yace walakin liyaquma inna qalbi, yace ya Ubangiji na roke ka wannan al'amari dan zuciyata ta dada nutsuwa. Kenan wannan daga ilmul yaqin ne zuwa ainul yaqin. Idan aka ce ilmul yaqin, abinda aka baka labari, abinda baka da shakka akan shi. Ainul yaqin abinda kuma daman bayan kana da labarin shi kuma ka gan shi da idanka. Kenan gani da ido, wannan yana ƙara ma mutum yaqini da yarda da amincewa. Shi ne Ubangiji ta'ala a lokacin nan sai ya yi wahayi ga shi Annabi Ibrahim, ya ce masa fa kuz arba'atan min at-tayr, ka kama nau'i hudu daga cikin tsuntsaye. An gane ku, tsuntsaye nau'i hudu Ubangiji Ta'ala yace ya kama. Ubangiji Ta'ala yace masa fasurhunna ilaika. Waɗannan tsuntsaye hudu Ubangiji Ta'ala yace ka ciccira su kai kucin-kucin da su. Naman da gashin da menene gaba ɗayan su kai kucin-kucin da su, ka cuɗa su kowanne kai ciri-ciri. Maja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'an. Sannan ka nemi duwatsu a kan kowane dutse, wato ka ɗora ciri guda a kansa, shi ne juzun. An gane ko? A kan kowane dutse cewa ya ɗora ciri ɗaya daga cikin naman waɗannan tsuntsaye da ya ciccira su ya yi kucin-kucin da su. Sun maja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'an summad'uhunna. Bayan ka ɗora a kan wani dutse, Ubangiji Ta'ala ya ce sannan ka kiraye su, kowanne ka kiraye shi da sunan shi. Ubangiji Ta'ala ya ce in har ka kiraye su ya atina ka sa'aya, za su zo maka kai tsaye a gaggauce, kowanne zai taso. Annabi Ibrahim alaihi salam ya miƙa wuya ga umarnin Ubangijinsa, ya aikata iya abin da aka sa shi. Yana kiran waɗannan tsuntsaye, sai ga su sun taso sun zo, kowanne daga cikinsu. A lokacin nan sai ya faɗa, sai yake cewa ina sani, ina tabbatarwa, lalle kai Ubangiji na azizun mabuwayi ne, ƙasaitacce ne, a sama ko a ƙasa babu abin da yake gagararka, kuma kai ma'abucin hikima ne, baka aza komai sai a mahallin da yayi daidai da shi, ya dace da shi. To shine anan malam ya zo mana da wannan aya, ƙarƙashin ayar sai ya zo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, yake faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, yana cewa nahnu ahaqqu bishakki min Ibrahima. Yace mu muka fi dacewa game da kokonto game da Ibrahim. Iza kala, yayin da ya faɗa ga Ubangijinsa, ya ce rabbi arni kaifa tuhyil mauta, ya Ubangiji na nuna min yadda kake rayar da matacce. Kala Ubangiji Ta'ala ya ce da shi a walam tu'min, shin Ibrahim baka yi imani ba ne? Kala sai ya ce bala, ya ce kwarai da gaske ya Ubangiji na yi imani, na tabbata cewa kai ne rayar da matacce ne. Walakin li yaquma inna qalbi, sai dai na yi wannan tambaya ne domin zuciyata wato ta ƙara nutsuwa akan imanin da ta yi akan haka. To shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu muka fi cancanta game da yin kokonto akan Ibrahim. Wasu malamai sun tafi wato wannan nassi cewa yana kan zahirinsa, amma wannan kafin annabta ne, ma'ana kafin a bashi annabta ne cewa ya faɗi wannan kalima, tare da cewa wasu suka ce a kan zahirinsa, amma wannan irin wasi-wasi ne wanda na shaiɗani da yake gudana a kan zuciyar bawa, sai dai wannan bai tabbata ba, bai jijjiga ba wato imaninsu. An gane ko? Wai wannan faɗa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu muka fi ko cancanta game da kokonto wato akan Annabi Ibrahim alaihi salam, tare da cewa kamar yadda an tambaye aba ibnu abi raba game da wannan aya, yake cewa lalle irin abin da yake shiga zuciyar bayi ne ya shiga zuciyar Annabi Ibrahim alaihi salam, wato na irin wannan wasi-wasi. Amma ba dan kasancewar Ibrahim alaihi salam yana shakka game da rayar da matacci wato bayan mutuwa, a'a, wannan yayi imani da shi. Anan abin da yake tambaya kaifiya, kuma dan imaninsa ne ya karu, dan imaninsa ya karu. Tare da cewa wasu daga cikin malamai suka ce wannan duka wato kamar wani salo ne wanda yake na larauci. An gane ko? Abun ba yana nihin cewa akwai wani kokonto, a'a, kwata-kwata babu kokonto, kamar yadda babu kokonto ga shi Annabi Ibrahim alaihi salam haka ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu kokonto game da ra'ayin da matacci. An gane ko? Kamar yadda wato Ubangiji ta'ala yake faɗa a hum khairun am qaum tubba, wai shin su waɗannan mutane naka su ne suka fi ko kuma wato mutanen tubba, tare da cewa da su mutanen nasa da su qaum tubba gaba ɗayan su kowanne babu alkhairi tattare da shi, kamar yadda suke faɗa wai ash-shaytanu khairun min fulan, shin shaydani shine yafi gaba da wani, tare da cewa da wani da shaydanin kaga ai kwata kwata babu alkhairi tare da su. To haka anan suka ce ma'anar da yace nahnu ahqqu bishakki min ibrahim, ma'ana la shakka indana jami'an, da mu da ibrahim kin gaba ɗaya ba wani wanda yake da kokonto akan rayuwar da matacci bayan mutuwarsa. Maganganu ne masu yawa akan ma'anar ita wannan kalima, in ma ka dauke ta a zahirinta to irin abin da yake gudana ne na wasiwasin shaytani akan zuciyar bawa. An gane ko? Amma ba dan abin ya tabbata ba a cikin zuciyar Annabi Ibrahim alaihi salam ya jijjiga imanin sa, a'a, kuma makasudin wannan tambaya da yi domin ya samu yaqini ne ma'ana imanin sa ya dadu, kamar yadda ya faɗa walakin li yaquma inna qalbi, shine anan sai yake faɗa, sai ya ce wa yarhamullahu ludan, maza Allah ya ce Allah ya jikan Annabi Ludu, laqad kana ya'wi ila rukunin shadid, tabbas ya kasance yana taro jiki zuwa wato wani gimshiki wanda yake mai karfi. Wannan kwa lokacin da su waɗannan baki na mala'iku suka sauka gidan Annabi Ludu alaihi salam, labari ya watsu a gari cewa ai an yi wasu bakin samari kyawawa a gidan Annabi Ludu, wanda mutanansa suka yi ca, wanda su famar su kawai sai Annabi Ludu ya ba su wannan baki su je su yi aikin alfasha da su, ma'ana su yi luwadi. To shine a lokacin nan Annabi Ludu alaihi salam yake jan hankalin mutanansa, yake musu galgadi, yake jan hankalinsu, yake cewa ku ji tsoron Allah, wala tukhuzuni fi dhayfi, kar ku kunyatar da ni game da wannan baki na, wa baki ne fa bako ya cancanta akan rama shi, kar ku yi abin da za ku kunyatar da ni ku kaskanta ni game da wannan baki na. Yace alaysa minkum rajulun rashid, a cikin ku yanzu ba za a samu mutum mai hankali wanda zai ga cewa wannan al'amari bai dace ba. Sai suka ce masa laqad alimta, ba an gane ku, sai yake cewa haula ibanati kunna atahru lakum, yace ga waɗannan, yace ƴaƴana ne mata su ne mafi tsarki gare ku, ku zo a aura muku. Sai suke ba shi amsar cewa laqad alimta malana fi banatika min haqq wa innaka lata'lamu ma nuri, ka san da cewa mu fa ba mu da wata bukata game da ƴaƴa mata. Suka ce kai fa ka san mu abinda muke nihi. Shine sai yake cewa law an nalibi kum quwwa aw awi ila rukunin shadi, da a ce ina da wani karfi wanda zan iya ije ku, yace wallahi da na ije ku, yace ko kuma da a ce ina da wata dama da zan taro jiki zuwa wani gimshiki mai karfi wanda da izinin Allah zai iya bani tsaro da kariya game da sharrin ku da muguntar ku, yace wallahi da na taro jiki. To irin wannan famar da yake game da kare bakin sa shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labari. Shine a lokacin nan su mala'ikun suka ce masa ya ludu inna rusulu rabbik, ka san da cewa mu jakadun ubangijinka ne, mala'iku ne Allah ya turo mu, ba ƴaƴan adam bane ba. Lan yasilu ilaika, waɗannan mutane naka ba za su iya saduwa zuwa gare ka da wata mugunta, kwandarra hankalinka. Suka ce masa ka bi dare da iyalinka, kar wanda ya waiwaya daga cikinku, sai dai matarka, innahu musibuha ma asabahum, domin duk abin da zai same su na bala'i na azaba ita ma zai same ta. Inna maw'idahum as-subu, kuma alƙawalin hallakar da su wannan asuba ce ta gobe. Alaysa as-subhu biqarib, shin yanzu asuba ba makusanciya bace? Ai duk abin da zai zo makusaci ne.
to a lokacin nan annabi Lutu alaihi salam ya tattare ya dashi ya bi dare ya fita ya bar wannan alƙarya asuba tana yi gaba ɗayan alƙaryun ubangiji ta'ala ya sanya mala'ika ya giggiba alƙaryun gaba ɗaya sai da yayi sama da su gaba ɗaya aka yi musu juyin waina sannan kuma aka biyo baya da wata azaba ta ruwan duwatsu falamma ja'a amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id to shine anan yace wayarhamullahu ludan yace Allah ya ji kan annabi ludu laqad kana ya'wi ila rukunin shadid tabbas ya kasance yana taro jiki zuwa wani ginshiki wanda yake mai karfi ma'ana domin neman bada kariya ga wannan baki nashi za Allah sai yake faɗa yace walau labistu fi sijini dole ma na bi sa Yusuf da a ce na zauna a kurkuku irin tsawon zaman da annabi Yusuf yayi yace la ajabtu da'i yace wallahi da kai tsaye na karba ma wannan mai kira lokacin da aka zo aka ce ya fito yace wallahi da ba zan tsaya ba ma ina wata cewa a ni ba zan fita ba sai an yi kurayya sai an tabbatar da cewa ina da laifi aka sanya ni wannan kurkuku ko ba ni da laifi kaga bayan shi wanda yace ma sarki yace lalle ni zan zo maka da fassarar wannan mafarki ku tura ni gun Yusuf ya san fassarar mafarki inje in tambayo muku yace ya tambayo annabi Yusuf alaihi salam game da fassarar mafarkin annabi Yusuf ya faɗa masa lokacin nan yazo ya ba sarki labari kai tsaye sarki yace wa qala al malik utuni bi maza ku je ku zo min da shi falamma ja'ahu ar rasul lokacin da wannan dan aike na sarki yazo ma annabi Yusuf a kurkuku yace masa ai ranka ya dade maza yace yanzu ka zo mu tafi sai yace masa irji ila rabbika koma gun mai gidanka fas'alhu ka tambaye shi ma balu niswati allati qabana aydiyahun inna rabbibi kaydihinna ali tambaye shi wai menene lamarin waɗannan mata waɗanda suka yanyanki hannuwansu menene lamarin su a faɗa mu a lokacin nan da aka koma aka faɗa masa ita mata sarki ta faɗa ta ce shine yace qalati imra'atul azizil ana hashasa alhaqu ana rawatuhu an nafsi wa innahu lamina sadiqin dhalika li ya'lama anni lam akunhu bil ghaibi wa anna allaha la yahdi kayda al kha'ini wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim to shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda a ce wato na zauna a kurkuku irin tsawon zaman da annabi Yusuf yayi lokacin da aka zo aka ce masa ya fito manzo Allah yace wallahi da kai tsaye zan karba ma mai kira ba zan tsaya ba ma in ce sai an zo an tabbatar da wane ne mai laifi kaga annabi Yusuf nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yake nuna mana jimiri da hakuri na annabi Yusuf an gane ku juriya ta annabi Yusuf duk tsawon zaman da yayi a kurkuku amma da aka zo aka ce ya fito sai yace shi ba zai fito ba a yanzu sai an zo an yi kurayya a tabbatar da cewa da laifin shi aka shigar da shi ko kuma ba shi da laifi to wannan duka yana daga cikin nau'i na tawazi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dan waɗannan annabawa sun fi shi hakuri a duk wani abu da ka sani na martaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama martaba shi tana gaba da martaba duk wani annabi da ka sani sai dai abu ne sananne shi kaskanta kai baya rage ma mai daraja sai dai ya kara masa babu qaulin lahi ta'ala wa dhkur fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya qala hadathana qutaybah ibn sa'id qala hadathana hatim an yazid ibn abi ubayd an salamah ibn al-aqwa radiyallahu anhu annahu qala مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ارموا وأنا مع بني فلان قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون فقالوا يا رسول الله نرمي وأنت معهم قال ارموا وأنا معكم كلكم ارموا وأنا معكم كلكم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa zukur fil kitabi Isma'il ubangiji ta'ala yace ambata musu labarin Isma'il a cikin wannan littafi innahu kana sadiqal wa'di lalle Isma'il alaihi salam ya kasance mai gaskiyar alƙawari bai taba yin wani alkawari ya saba wanda wannan yabo ne da jinjinawa daga Allah subhanahu wa ta'ala ga wannan bawa nashi annabi Isma'il wa kana rasulan nabiyya kuma ya kasance wato annabi ne manzo ne to duk da cewa zaka samu maganganu na malaman tafsir da suke hakaitowa game da wannan yabo da jinjinawa da Allah ya ba annabi Isma'il na cewa mai gaskiyar alkawali cewa wani ya taba yi masa alkawali ya ce masa ya dakata yana dawowa wai sai da ya kwana uku ya tarro shi a wurin atsaye to kaga wannan dai akwai nazari to ina abubuwa da Allah ya ɗabi'antar da ɗan adam na bacci da ci da sha da wasu aikace-aikace kuma ina ibada da Allah ya shar'anta nan karka fahimci cewa sallah mu kadai aka farlanta ma duk al'ummun da suka gabata Allah ya farlanta musu sallah an gane ku to dan haka dai irin waɗannan hikayoyi akan zo da su amma akwai ta cewa a cikin su lalle dai anan a dunkule dai Allah ya muna bayanin cewa mai gaskiyar alƙawari duk abin da yayi alƙawari sai ya cika wanda kuma haka ake buƙatar mu'minai su zamanto suna da gaskiyar alƙawari sai yace wa kana rasulan nabiyya kuma ya kasance wato manzo ne kuma annabi ne Allah ya hada masa waɗannan martabobi guda biyu annubuwa war risala annabta da manzanci dan ba kowa Allah ya hada ma a cikin annabawa galibi wasu annabawa ne amma duk wasu daga cikin annabawan Allah ya hada musu wannan martaba biyu annabta da manzanci dukkan manzo annabi ne amma ba kowane annabi bane ba manzo an gane ko kullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasula to shine anan malam sai yazo mana da hadisin Salama ibn al-Aqwa Allah ya kara masa yadda yake fada marran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ala nafarin min aslama yantabiluna yace wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wuce da wata jama'a ta kabila ta aslam kabila ce wanda ake kiran su banu aslam manzon Allah ya wuce da wata jama'a daga cikin su yantabiluna suna gasar wato halbin kibiya idan aka ce munabala ko kuma annibal shine gasa ta halbin kibiya in ma aga wato kibiyar wa tafi nisa idan aka halba ko kuma na a kafa wani abu aga wa yafi dadin hannu zai iya halbe wannan abu shine ake kira annibal ko kuma ka kiraye shi da sunan al-munabala ma'ana gasa ta halbin kibiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yace da su irmu bani Isma'il ya ku ya'in Isma'il manzo Allah yace ku ci gaba da halbin da kuke wannan kuzari ne da karfin gwiwa manzo Allah yake ba su akan abinda suke yi na gasar halbin kibiya manzo Allah yace ku ci gaba da yi sai yake cewa fa inna abakum kana ramiyan lalle mahaifinku annabi Isma'il ya kasance mahalbi ne mahaifinku Isma'il. Kaga anan manzon Allah ya danganta su zuwa aljaddul a'la, shi annabi Isma'il alaihi salam, domin shi ne tushen wato larabawa. Wanda karmu manta ya gabata ai daga cikin kabila ta Jurhum, annabi Isma'il alaihi salam ya auri wata mata daga cikinsu, wanda kuma kasancewar su waɗannan dangi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kabila ta Qurayshawa jikokin Isma'il ne alaihi salam. Dukkan waɗannan kabilu daga cikinsu suka fito, shi yasa annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya danganta su zuwa ga annabi Isma'il, yace fa inna abakum kana ramiyan, lalle mahaifinku annabi Isma'il ya kasance mahalbi ne. Sai yace irmu, manzon Allah yace ku ci gaba da halbinku, wa ana ma'a bani fulan, manzon Allah yace ni ina tare da su wani, manzon Allah kaman kwantirci yake, manzon Allah sai yace ni ina tare da su wani. Kada sai yake fada, sai yace fa amsaka ahadul fariqaini bi aidihim, su wadancan bangaren guda sai suka kame hannunsu sai suka fasa kowa ya tsaya. Manzon Allah sai yace malakum la tarmun, me yasa ba ku yi ku? Suka ce ya rasulullahi narmi wa anta ma'ahu, yanzu mu ci gaba za mu yi, kuma alhali kai kana tare da su, wane ne ya isa ya yi galaba ga wanda kake tare da su? Kala sai yace irmu wa ana ma'akum kullukum, manzo Allah yace ku ci gaba da yi, dukkan ku ina tare da ku. An gane ku, wannan siyasa ta tafiyar da jama'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, domin su wancan da suka ga ya koma bangaren wadancan sai suka ce sun daina, kowa ya kame hannun shi. Ya tambaya ni ne ne sababi, suka ce a to kai kana tare da su, yaya za mu ci gaba, wane ne ya isa ya rinjaye ga wanda kai kake tare da su? Sai ya ce to ku ci gaba da yi, aje wannan wasa, manzon Allah ya ce ni ina tare da ku gaba daya. Kenan kowane bangaren manzon Allah ya ce ina tare da shi. To wannan hadisi ma dan ya zo da shi domin dai abin da ya kunsa na kissar shi annabi Isma'il alaihi salam, wanda karmu manta bayani ya gabata mai tsawo. Lalle lokacin da manzala sallallahu, lokacin da annabi Ibrahim ya kai ziyara ga dan shi Isma'il, ya tarar da baya nan, ya tambayi matar shi, tace ya tafi farauta, kuma dan zuwa nabi da ya iske na uku ne da ya iske shi yana karkashin wata babbar itaciya bayan rijiyar Zanzam, yana heke karan kibiyarsa. A takaice dai shi mahalbi ne, mafarauci ne. Nan insha Allahu ta'ala za mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.